Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Juyin mulki da aka yi a kasar Myanmar kusan watanni hudu da suka shuɗe yana ci gaba da tada tarzomar masu zanga-zangar rajin kafa demokaradiyya a fadin kasar, waɗanda suke tattaki akan tituna Kano suna yajin aiki domin kalubalantar sojoji. Amma a wani mataki na maida martani, sojojin suna amfani da ƙarfin tuwo akan masu zanga-zangar, lamarin da ya kai ga asarar rayuka da kuma tsare wasu dubban mutane. Gidan yarin Insane yana cikin fitattun gidajen yari da suka shahara a Myanmar wurin azabtar da mutane da kuma yanayi mara kyau. Tun lokacin juyin mulkin, ana tsare da ɗaruruwan 'yan siyasa a wurin, hukumomi na azabtar da wasu wurin yi musu tambayoyi, a cewar wasu 'yan gidan yarin da aka sake su. Rasha za ta ci gaba da ba da rance na biyu na dalar Amurka miliyan 500 ga kasar Belarus a wata mai zuwa, biyo bayan tattaunawa tsakanin shugabannin kasashen guda biyu, yayin da kasashen yammacin duniya ke hayaniya game da sauke jirgin fasinjan Ireland a Minsk, babban birnin Belarus, da kuma kama wani marubucin labarai a shafin sada zumunta. A bara ne Rasha ta yi wa Belarus alkawarin ba ta rance na dala biliyon guda da miliyon 500 a kokarin da Moscow ke yi na daidaita sha'anin makwabciyarta. Minsk ta samu kashin farko na kuɗin da ya kai dala miliyon 500 a cikin watan Oktoba. Kana Belarus za ta samu kashi na biyu kafin ƙarshen watan Yuni, a cewar kamfanin dillancin labarai na RIA. A wannan mako, kasashen yammacin duniya da dama ne suke zargin Belarus da take dokokin kasa da kasa, bayan da ma'aikatar kula da sha'anin sufurin jiragen sama na kasar Belarus ta faɗa wa matukin jirgin fasinjan Ryanair batun barazanar tashin wani bam na ƙarya, inda aka kama Roman Prostasvich, marubucin nan a shafin sada zumunta. Birtaniya ta tabbatar da barkewar sabuwar nau'in COVID-19, inda kusan mutum 4,200 suka kamu da cutar a fadin kasar a ranar Juma'a, adadi mafi girma a cikin watanni biyu. Ana sa ran kashi 75 cikin 100 na sabbin kamuwa da cutar na da alaka da wanda ake kira ta kasar India, wanda aka fara gano ta a India din, wacce ke da saurin yaduwa fiye da nau'in cutar a baya. A shekaran jiya Juma'ar kuma, Birtaniya ta tabbatar da allurar rigakafin COVID-19 da ake yi sau ɗaya, wanda Johnson & Johnson ta yi. Wannan shi ne rigakafi na hudu da aka amince da shi a cikin ƙasar, bayan na Pfizer da AstraZeneca da kuma Moderna. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar, Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya auri budurwansa Carrie Simons a wani buki da aka yi cikin sirri a Majami'ar Westminster Cathedral, inji jaridun The Sun da kuma Mail a yau Lahadi. Mai magana da yawun Johnson a ofishin gwamnati na Downing Street ta ki cewa ufan a lokacin da manema labarai suka nemi jin ta bakinta. Jaridun guda biyu sun ce an gayyaci baki zuwa wurin ɗaurin auren a tsakiyar birnin London ne a ƙurarren lokaci. Kana suka ce ko manyan jama'an ofishin Johnson ba su da labarin shirin ɗaurin auren. Johnson mai shekaru 56 da Simon mai shekaru 33 sun zauna tare a nan gidan gwamnati da ke Downing Street tun lokacin da ya zama Prime Minister a shekarar 2019. A ƙarshe, iyalan wani ba Amurke dan asalin ƙasar Somalia mai zuba jari da aka gano gawarsa da raunukan azabtarwa kwanaki bayan ɓacewarsa a Nairobi suna buƙatar ofishin daraktan hukumar shigar da ƙara a kotu ta ƙasar Kenya ta gudanar da wani bincike na daban bayan wanda 'yan sanda ke yi. A wata wasiƙa da suka aika ta hannun lauyansu, iyalan Bashir Muhammad Mahmud mai shekaru 36 sun ɗora ayar tambaya akan halayen 'yan sanda bayan ɓacewar Muhammad wanda aka sace, suna kira ga gudanar da wani binciken yayin da 'yan sandan kuma ke nasu bincike. Iyalan sun yi tambaya cewa mai yasa aka kwashe lokaci kafin 'yan sandan suka kira su domin tabbatar da Muhammad, alhali kuwa an gano shi kwanaki kafin a sanar da su.
Labaran duniya. Najeriya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Da sake kasancewa da mu a cikin shirin zauren VOA. Kamar yadda muka saba dai, zauren VOA zaure ne da ke tattara banyan baki domin tattauna muhimman batutuwa da suka shafi al'umma. A yau kuma za mu mai da hankali ne akan batutuwa da suka shafi al'amuran man fetur a Najeriya, inda muka gayyaci shi shugaban wannan ma'aikata ta man fetur, Alhaji Meli Kolokiyari. To yanzu dai zan miƙa abu magana ga ita Hajjia Madina domin ta ci gaba da gabatar da wannan shiri namu na yau. Ci gaba da kasancewa da mu.
To jama'a, barkamu da saduwa da ku a wani sabon shiri na zauren muryar Amurka da mukan gudanar a nan ofishin muryar Amurka da ke babban birnin tarayya Abuja. A madadin daukacin ma'aikatan muryar Amurka, ni ce dai Madina Dauda, kamar yadda Aisha Mu'azu ta gabatar, kuma muna tare da manyan baki a yau da zamu tattauna abubuwa duk da suka shafi harkar Peter a Najeriya. To na san kuna bibiyan mu a dandalin sada zumunta ta Facebook. Bari in gabatar da manyan baki da za su taya mu gudanar da wannan shiri a yau. Akwai mataimakin sakatare na kungiyar kwadugon Najeriya, Comrade Nasiru Kabir, shi ma ya zo wannan zaure kuma da shi za a yi wannan shiri. Akwai kuma ɗaya cikin manyan bakinmu, ɗan rajin kare haƙƙin al'umma, ɗan rajin gwagwarmaya a demokradiyyar Najeriya, wanda aka fi sani da IG Wala, wato Comrade Ibrahim Garba Wala, shi ma yana nan tare da mu a wannan zaure. Muna kuma tare da babban bako wanda yau dai ni zan ce shi ne karin farko da zan gayyace shi ya zo, shi ne sarkin Hausa Wanyanya a nan babban birnin tarayya Abuja, Alhaji Musa Dala, shi ma ya zo ya halarci wannan zaure na VOA. Tunda na gama gabatar da manyan baki, akwai kuma waɗanda muka gayyata da za su saurari bayanan babban darakta. Bayan ya kammala bayanansa, akwai tambayoyi da za mu ba su dama su yi a wannan zaure. Babban darakta, kafin in kai ga cewa komai, muna so mu ji a wani hali ake ciki yanzu akan batun harkar man fetur a Najeriya. Kwanaki can an yi ƙarin kuɗin mai, nan da nan kuma aka ce mana an yi ragi har wajen su biyu, an rage naira biyu, an zo an rage kuma naira biyar. To wani ƙarin haske za ka yi mana?
Ina muku godiya da wannan dama da aka bamu na saurari irin abin da za mu iya faɗi. Kuma idan aka kawo maganar fetur tana da faɗi masu yawa. Na farko, wannan kasa mun saba shekara da shekaru sanin kowa ne ana cewa ana rashin gaskiya, ana ha'inci da dai sauransu. Kuma a ƙarshe shi talaka shike wannan fitinan, shi yake cuta, kuma ba su sani ba, ba a gaya musu. Kuma haka zo ga yau aka ga lokacin da yanzu ana maganan an kara kuɗin man fetur ko an rage. Alhali abin da ya faru ba ma za a kira shi karin kuɗin mai akai ba, idan ba a manta ba. Kamar watan March, gwamnati ta fito da salon a cire tallafi a kuɗin man fetur. Dama can su diesel, wato AGO ko gas da ake kira, da sauran kayayyakin da ake fito da su daga cikin man fetur, tuntuni babu tallafi a kansu. Fetur kaɗai ce ta rage. Kuma Allah da ikon shi aka kai lokaci da ya zama dole gwamnati ta fidda tallafi akan man fetur. Ma lokacin da aka yi kuma aka yi sa a lokacin kasuwa ta canza, man fetur kudinta ta zube warwasa kasa, kuma yana yiwu ma a saida fetur din nan kasa da abin da aka sani a lokacin. In ba za a manta ba, a lokacin ana saida man fetur na 145 kowane lita. Kuma da aka sauke aka dawo aka cire tallafin, ma'ana aka dawo da kudin fetur har zuwa naira 125 a lokacin. Abin da ya kasance a wancan lokacin da kuma ya kama dole gwamnati ta ɗauki wannan matakin shi ne, mun yi imani cewa wannan tallafin da ake ta sa shekara da shekaru na bai wa talaka amfani, yana hana samu agaji a hanyoyin da suka dace, misali makarantu da ake ginawa da hanyoyi da waye da sauransu. Kuma karshen shi manyan mutane da masu hannu da shuni da dai sauransu da 'yan kasuwa manya suke cin riban tallafin nan. Idan mutane ba za su manta ba, za a ga cewa fetur ɗin nan, kamar misali mai jeep, wanda misali na nima na tuko guda ɗaya, za ka je gidan mai ka sa mata lita wajen 100 da wani abu, kuma cikin kwana uku ta shanye shi. Shi kuma talaka yana nan motar shi dan golf din shi ya sa mata lita 40 sai sati ɗaya ba shanye ba. Saboda haka wannan da takaice su wannan masu hannu da su suwakewa. Shi kuma talaka idan aka sa wannan tallafin abinda zai kasance kuma shine an rasa kuɗin da za a yi magarantu da tituna da sauran sabubban da mun san suna yi wa talaka amfani. Sai aka dauke wannan sai aka maida masu hannu da su ne. Shekara daga kuma da yake duk lokacin da aka samu tallafi ko a me zai kasance cewa hanya ce ta rashin gaskiya. Sanin kowa ne shekara da shekaru mutane sun san abubuwan da suka faru da yadda tallafin ne ya zama sanadiya ko kuwa shine gurbi na cutar da mutane. Misali idan ba manta ba wasu bincike da aka yi masu yawa na shekara da shekaru da suka shuɗe iyaka satan da aka tafka Allah kaɗai ya sani kuma har zuwa ga yau din nan idan aka ci gaba da wannan tallafi ba mai iya hana shi. Zan ba da misali yanzu a ce ana sayar da mai naira 140 a Najeriya kuma gashi ketaren kasa nan misali kusan nan Niger a ce ana sayar da shi a yau haka misali muna naira 162 bar ma mu dawo ka zahiri da muke ciki yanzu a Niger nan ketare a lita akalla ana sayar da shi naira 425. So ga babu iyakokin da za ka yi da ka hana mutane su kwashi wannan kayan daga nan su kai shi wani kasa yana da wuya. Na biyu idan aka sa tallafi kuma aka ja ka rage kudin mai a gidajen mai wanda suke shigo da su din nan dole gwamnati ta fito da kuɗi ta ba su wannan gurbin da za a cika. To wannan gurbin da ake cika a kusan kullun shi ne sanadiyan haɗinci da ake yi domin in ba manta ba lokacin da aka yi na da takaddu iska da ake bugawa a kawo gwamnati ta biya tallafin da ba wannan tallafin ba. So a karshe za a ga aka dawo ga lokacin da aka gane cewa wannan abun ba za ta daure ba, ba za ta yi ba. Na farko shike kawo haƙinci masu yawa, na biyu ba yawa talaka amfani, kuma na uku musamman halin da muke ciki. Gwamnati ma ba ta da mahalin da za ta yi wannan tallafin domin abu sun canza, tafiyan duniya ya canza domin in ba a manta ba wannan COVID-19 ya kawo mana sabon fitina. Wannan fitina suka kawo mana. Aka kai ga lokacin da man fetur din nan gangan gurbataccen man fetur din nan har ya kai ga mun sai da ita dala tara. To kaga akalla yanzu a kasan nan bai yiwu ka fito da wannan barar dura ɗaya na wannan gurbataccen mai fetur ba tare da ka kashe kusan dala 30 ko 35 ba. To ka kirkiro abu na dala 35 ka sai da shi dala 30 kun ga an sa akwai matsala. Na biyu sai aka ce to ya za a ya fito daga wannan rigimar. Sai duniya suka taru mu da OPEC da sauran mutane muka taru muka ce ya kamata mu rage yawan kayan da suke kasuwa domin dama duk abin da suke yawa dole ya arha. Saboda haka a rage yawan su a kasuwa domin a samu daman farashin na ta tashi ta kai inda za a maida at least kuɗin da aka kashe a fito da shi. So faruwan wannan shi kuma ya kasance cewa dole mu dawo da man da Najeriya take fito da shi daga miliyan 2 da wajen 400 kowane rana zuwa miliyan 1 da kusan 600 yau. So ma'anan wannan shine raguwa ce ga adadin kuɗin da za ta shigo hannun gwamnati da kuma zuwa gaba tunda bamu da hangen yaushe wannan abin za ta kauce. To faruwan wannan shine dole gwamnati ta rasa kuɗin da za ta ba fito ta bada wannan tallafi na farko. Na biyu bata tsaya nan kadai ba wannan rigiman da COVID-19 ta kawo mana. Har yanzu aka samu masana'antu da sauransu duk kowa ya san cewa ayyukan su suka ragu saboda haka babu haraji da sauransu duk sun ragu. Ba a shigo da kaya babu custom ba nan shikenan kuma custom duty duk sun kasa. So a karshe ya kai lokacin da gwamnati ba ta da halin da ma za ta sa wani abu tallafi balle mata da wasu su ayyuka. Sai muka ba da shawara muka cewa halin da ake cikin nan ba za ta yi ta daure ba. Mun san irin ra'ayin shugaban kasa wanda duk mun yarda da shi cewa kada duk abin da talaka zai wahala kuma duk abin da za ta matakin da za a dauka a yi shi wanda zai yi wa talaka amfani. Amma kuma baka yi ba da abin da baka da shi. Na iya tabbatar cewa na san lokacin da muka yanka wannan shawara mai gida shugaban kasa ba shi da niyya bai yadda ba amma kuma mun san cewa ba za ta yi ba. Shine muka ba da shawara muka ce fa wannan fa baka yi ba da abin da baka da shi saboda haka dole fitar wannan tallafi. Shi ya kawo maganan canjin man fetur da kike faɗa. Kwanakin ba kasuwan canza take kullum. In ka fidda tallafi ma'anan shi shine duk abin da ka so shi daga kasuwa ka dawo da shi ka sai da shi akalla ka maida daidai kuɗin da ka so shi. Wannan kasuwan mutane za su fahimta cewa yau haka yanzu gangaman gurbacin mai fayar ta kai kusan dala 50 daga inda aka fara. Misali kamar yadda na faɗa dazu cewa akwai lokacin da muka ba sai da shi dala 9 amma yanzu yau da ya kawo zuwa dala 48 zuwa 50. Ma'anan wannan shine kuɗin fetur ɗin ma a kasuwa ta canza. Saboda haka yadda ake sai da shi watan da suka gabata bai yiwu a sai da shi wannan watan. Shi yasa aka samu wannan dan canjin sai aka ga dan kari ba kari za a kira shi ba saboda haka kasuwa ce ta canza ba wai gwamnati ta fita tace ta kara kudin mai ba a kasuwa ce ta canza. Mun NNPC kadai ke sowowa daga kasuwa ta sai da shi babu tallafi saboda haka tunda babu tallafi dole ka sa kudin da zaka maida jarin da ka sa akalla. To kuma da aka ga wannan halin mu mun san fitina da wannan za ta kawo a talaka da wahala ta hanyoyin da ba ma fahimta ba. Kusan mutane ba su ma gane cewa wannan tallafin nan kamar da zan kara maimaita wannan tallafin nan fa na masu hannu da shuni ne, amma mutane ba su fahimta ba, aka samu aka ingiza rigima aka ce ai an karin kudin mai saboda ka dawo da shi, amma mu wannan bai zama mana matsala ba domin kusan kullun mun tashi akan tutan yadda shi shugaban kasa ya ba mu umarni cewa a yi adalci a tabbatar cewa duk abin da za a yi ana yi wa talaka amfani, mu kawo talaka sauki ba tare da an sa tallafi ba. Abin da muka duba su ne tunda yanayin fisi kada ke shigo da wannan mai fetur, akwai wasu kudaden da suke cikin kowanne litan mai fetur da mun san hakkin gwamnati ne, shi yasa muka ce to bari mu je mu dubi wayannan hakkokin gwamnati a rage su domin mutane su samu wannan saukin, amma kuma ba canza tsarin cewa idan aka so wannan kayan a saida shi a mai da kuɗin shi ba.
So, na
ba ta faduwa. Wato abin da ya faru kamar misali akwai kudin da ake abubuwa guda biyu, akwai abin da ake kiran shi demurrage. Demurrage ina idan jirage suka shigo tsaya suke a cikin ruwa domin babu halin da za a yi a kwashi wannan man a sa su cikin tankuna domin rigingimu da muke da su akan fire nan za mu zaki wannan magana. So jirage nan tsaya za su yi kuma duk tsayan da suka yi dole a biya su. So yana cikin tsarin wannan sai da kudin man fetur cewa wannan jiran da suke yi wanda ake kiran shi demurrage din nan a sa shi akan kudin man fetur. Amma kuma idan aka dauki mataki masu kyau jiragen nan za su shigo ba su shiga wannan halin demurrage din ba, saboda haka shirye-shiryen da muka yi da dabarun da muka yi da kuma me za a ce efficiency da muke da shi ya nuna cewa wannan demurrage din kila ba za ka yi ga biyan su ba, saboda haka muka ce tunda ba za ka yi ga wannan ba a rage kuɗin da za a cire a ajiye a ware domin demurrage din nan a rage shi domin talaka ya samu sauki na farko kenan. Na biyu idan za ka sai kaya a kasuwa masu yawa kusanin kowa ne kana ya ka dawo wurin wanda za ka sai kaya ka ce tunda zan sai 10 bai yiwu ka sai da mun san farashi da wanda za ka sai da mai sai guda 1, wannan kowa san kasuwanci ne kuma muna sai kaya nan masu yawa kowane wata kusan biliyon 2 na fetur muke sowa zuwa kasar nan, lita biliyon 2 zuwa kasar nan, saboda haka muka koma wurin ƴan kasuwa da suke sai da mu muka ce wannan abin da kuka yi akwai hali tunda ana samun sauki ku mana rahusa kuma aka samu dan rahusa wannan rahusan su muka tara muka maida talaka muka ce tunda wannan abin zai yi a rage ta wannan hanya ba tare da an rage kuɗin man fetur ba, to mun dawo da shi wannan shi abin da ya faru ba wai rage kuɗin man fetur akai ba ko kwa dama can din ba wai sa kuɗin mai fetur ba kari akai ba illa iyaka kasuwa shi ta canza aka tashi daga inda aka sanya ka da sabon.
A daidai lokacin da babban daraktan ma'aikatan man fetur ke bayani akan batun cire tallafi sai muka samu babban bako wanda ya shigo wannan zaure, shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto. Muna maka maraba da zuwa wannan zaure. To babban darakta ka yi bayani akan cire tallafi a man fetur, akwai kuma wasu bayanai da har yanzu muke so mu ji daga gare ka. Batun maida motoci zuwa ga amfani da gas da har aka ce yanzu ma har kun fara shimfiɗa hanyar da za a samu gas a bazata a wannan ƙasa, a wani hali ake ciki?
To alhamdulillah akwai abin da mutane ba su sani ba, wannan ƙasar Najeriya nan albarkacin man fetur da muke da shi ainihi mafi yawa abin da muke da shi gas ce ba fetur ba gurbataccen man fetur ba ne. Mutane ba su san da wannan ba, misali yanzu ta yadda ake aunawa ana cewa trillion guda 600 muke da shi na gas a ƙasar nan a yanzu haka. Alhali muna da
lita kenan
ko yadda ake auna shi standard cubic feet ake kiran shi, yawa yadda ake auna shi kenan. Idan aka dubi wannan za a ga kasashen duniya idan aka auna bai wuce kasashe 3 zuwa 4 suke da wannan arziki. Kuma shi gas din nan kusan tunda aka fara sana'an man fetur a kasar nan hankalin kowa yana kan wannan gurbataccen man fetur, ƴan kasuwa da kamfanoni da mu ma yanan fisin dukkan mu kullun tunanin da ake ya fito da wannan man gas crude oil din nan a saida shi a samu kuɗi a yi gaba, saboda ba taɓa maida hankali akan gas din ba. Kuma gas din nan sanin kowa ne duk kasashen da suka ci gaba duniya masu arziki man fetur daga gas din suke samu wannan dukiyan, kuma kasashen da ma suka ci gaba za ka lura cewa yawancin su industries din su ne da kamfanonin su na yin lantarki gabaki yansu za ga hankalinsu kusan kullun yana kan gas din, gas na shike da sauki shike da kuma saukin sarrafawa. Matsalan shi ne idan ka sa jariya fito da gurbataccen man fetur za ka yi saurin maida kudinka da gas, kuma da yake mutane su musamman ƴan kamfanin manyan kamfanonin duniya suna da shakku akan kasan mu, suna ganin kamar gobe za a canza wani doka ko kuwa wani ya fito ya ce ba za a kaza ba da sauransu. To shi yasa za ga kamfanonin manyan kamfanonin ba su son su sa kudi a jariya cikin aikin gas. To da muka shigo wannan halin muka ce to fa dole a dawo gida. Dawowa gidan nan shine ne ga abu arziki mai sauki mai amfani kuma yasa zaki alshi shine gwamnati ta dauki wannan matsayi cewa dole a dawo a kara amfani da man gas nan amfani da gas nan abu biyu zai kawo na farko duken da ma za a samu zai fi na wannan gurbataccen mai fa na biyu yafi sauki kuma na uku duk kasashen da suka ci gaba kamar da zan kara mai mata suka ci gaba masu wannan arzikin za ga kusan dukkan su ta wannan hanya gas suka samu wannan amfanin me zai hana mu yi haka
anan za mu dasa aya a tattaunawar da muka fara yi da babban director a ma'aikatar man fetur ta ƙasa Mele Kolo Kyari a zauren a yau muna tare da manyan baki kamar mataimakin sakataren kungiyar kwadago ta ƙasa Comrade Nasiru Kadir da Comrade Ibrahim Garbawala tare da sarkin Hausawan Yanya Alhaji Musa Dala a madadin manyan bakin namu da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin ni Madina Dauda ke cewa ku kasance tare da mu makon gobe domin jin ci gaban shirin mu huta lafiya
to a gaida Madina wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shirye namu a koda yaushe yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayuwar Binne
jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa
ta tare da wani malami ne mai sai da abubuwan marmari lemu abarba da wannan malam ko zaka gabatar da kanka
sunana Alhaji Salisu Adamu ina zama a Abuja a Kasuwan Farmers Market Metama
kai mutumin wani gari ne
ni the origin ina dan Bauchi ne I was born and brought up a Plateau State an aife ni a Jos amma ni asali mutumin Bauchi ne
kai kenan ka zauna a garin Jos sosai
iyayen mu ma sha ka je su kafa mu balle mu
to ashe kace na hadi yau da dan garin mu kenan ni ma gaskiya a jihar Plateau aka haife ni
tabbas a jihar Plateau ma a gangare
to gangare
eh
sai kusa da center kenan da university din nan
okay center for continuing education to ai da mu da su duk gaba daya mutane kamar mun zama wa da ubani
to yanzu malam kaman wani sana'a kake yi anan
eh a takaice dai a inda ka gani ina kan aiki kuma ina kan sana'a na duk abin da ya shafi fruit daga lemu yayi ayaba duk abin da wasu ma basu sani ba
kaman lemu haka da ake magana haka ina so ka bani kaman guda 10 haka zan biya kaman nawa
eh lemu yana da kala kala akwai tanjalo akwai ordinary akwai kuma na waje abubuwan da ke tattare da tafiyar lemu suna nan da yawa kala kala so ba za mu iya tantance ma ba tunda ba za mu sa nan waje ba wani ma bai taba ganin nan wajen ba
to kaman shi na gidan da yanzu a ce ina son kaman kwaya 10 haka kaman zai nawa
in kana son kwaya 10 za a baka 1000 eh 1000 za ka bada a baka kwaya 10
ina son abarba haka guda daya haka kaman tana nawa
abarba ya danganta da irin ta akwai na gidan gona akwai kuma na dandan shi na bendal shine mai kuɗi mai inganci yana kama daga 1000 da 1500
wannan sana'a ka fara ta ne daga jihar Plateau ne kamun ka taho nan ko kuma anan ka fara ta ne
ina da mai gida ko ina masu gida ba sana'a na bane na tsinci kaina ne ashe kuma ina jin dadi
kana jin dadi
ina jin dadi
to yanzu wannan sana'ar da kake yi baka ganin da ba gware da ka zauna a jihar Plateau ba zaka fi samu ko menene kai menene ra'ayin ka
alhamdulillah abin da na karanta ba sai da kayan gwari ba ni dan jarida ne a zauna anan na yi karatu a NIJ na kuma je NIJ na Ikoyi
a Lagos
a Oba a Deni Jos hanyar Oba to a takaice dai kaga na tsinci kaina a harkan kasuwanci haka Allah ya so
okay aikin jarida ka karanta
eh a fannin da na kware ma a jarida a magana ne kuma da printing
menene ya baka sha'awa da ka bar aikin jarida ka zo ka shiga wannan sana'a
alhamdulillah ba na ki aikin bane I work ina aiki a matsayin mai zaman kansa muna jungle wani lokaci zaka ga ina ta kokowa da kwando amma mukan yi jungle mu saida da ni da abokan aiki ne a takaice dai a turanci ana ce musu freelancer
eh to kenan yanzu dai ina lura kenan ka dai raba kafa kenan
ai sosai tabbas mai gida ana hagoki za a yi dama
ganin cewa kai mutumin jihar Plateau ne ina so in tambaye ka ka akwai iyali
eh mutumin Plateau ba indigen ba fa ba dan kasa ba mazauni
mazauni
yagwa so ina da iyali yara na biyar da yan uwa da abokan arziki. Zuriya dai ga sunan dai ko tai ne ko ina.
A nan Abuja suke ko ko a can?
A can da suke.
Kuma kana daukan wani lokaci zuwa kaje Jos kaje Angwa gangare?
Danganta da yanayin samu ne ko kuma yadda mutun yake ayyuka engage wato wannan zai iya bar mu wannan ya hakuri wai wancan ya dawo sai ya ba wancan haka muke tafiyar da ke tabbas
to ka duba rayuwar Abuja wata rayuwa ce mai tsada gaske aina kake da zama
ina zama a nan mai taman
to ashe kai ya ba karamin mutum bane tunda angon mai taman kake zama
shi talaka duk inda yake yana zama da me kuma bai kudin bai zuwa ko ina bai tare da talakan bai ba zai kai labari ba
amma an ka duba za ka kalla haya yana da tsada sosai a nan garin kana biyan haya ne ko ko yaya
ina biyan haya wasu lokuta baya amma yanzu da nake zama a gargashin masu gidana sun provide mun wurin zama
to amma kaman da kake zaune kake haya kaman a wata kana biyan kaman nawa
a wannan lokacin ina biyan 70,000 shekara
wa shekara
eh shekara
lokacin a wace anguwa kake zaune
ina zaune a gishirin da gishirin da mai tama ya bude dutse ne ko zaka jefa zai shigo mai tama to kaga akwai kusa
to mun gode kwarai malam
na gode
shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya
to a gaida Malam Sale
I'm
Da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.